Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararra assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Da ma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM duka a Nijar. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau talata 13 ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba inda zamu yi hatsaniyar da aka yi a Jami'ar Madubu Adama dake jihar Adamawa karshen makon jiya har aka kashe mutum daya.
Sannan an bayyana cewa abun ya samo asali ne daga wani sakon da aka ce an yada ta kafar sadarwar WhatsApp aka kuma yi batanci ga Annabi daga nan rikicin ya fara. Shin me ke faruwa ne ta waɗannan kafafin da yadda kuma zamu tantance labarin da ya bullo kafin daukar mataki?
To na farko dai ina so in yi shimfiɗa na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan ƙasar ko Afirka shine babban matsala guda biyu. Na farko rashin bin doka, sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwar ɗan adam ko kuma ta gani ko ta saurare kan lamarin duniya.
Sai kuma magana da ta cika kafar sadarwa cewa wani maciji ya haɗiye miliyoyin kudaden scratch cards a wani ofishin jam masu shirya jarabawar shiga jami'o'in Najeriya.
Shin ya aka yi wannan abu ya faru shi sa muka lalubo kakakin hukumar jam wato Fabian Benjamin domin ya bayyana mana shin ya aka yi haka ta faru sannan da gaske ne kudin scratch card ne aka samu macijin ya har haɗiye?
Shi wannan rigistar da ya zo ya gane cewa wannan kasuwa ne yana da bala'in matsala mutane su ɗauki suke ko abin da suke gida wata ke shi ne ya ce to shi bai zai dafa da wannan amfani da kasuwa ɗin ba duk wani wanda aka ba shi wannan kasuwa ɗin bai dawo da kasuwa nan da suke hannun shi wanda bai karba kuma in ka san da su kace ka kuɗi ka san da su ita bata kawo kati ba bata kawo kuɗi ba an ba ki kati kaza 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 ina kati ba kati ina kuɗi ba kuɗi me ya faru?
Za mu ci ta bakin ku masu sauraro ta hanyar amsoshin ku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. Sai kuma mai fashin bakin da zai shigo bayan mun tattauna a zauren muhawarar mu game da lambarin tantance sakon shafin yanar gizo.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar ta ku kamar da Hafsat tace ta yaya ya kamata mu tantance gaskiyar lamarin ko kuma labarin da aka yada a shafukan abotar internet wanda ka iya haddace rikicin addini ko kabilanci.
To sakon farko ya fito daga Baba Gana Alhaji Dawuwa Guru yace salam filin yau da gobe. Hanyar da ya kamata mu tantance gaskiyar labarin da aka yada a shafukan abota ta internet da aka iya haddasa rikicin addini ko kabilanci shine a tuntubi wanda alhakin abin yana taya a kansu. Idan ba haka ba to tabbas za a yi kitso da kwarkwata. Ku tashi lafiya.
Gaskiya kan kitso da kwarkwata za a sha cizo a ciki kuwa. Sai Yusuf M. Ramadan mai Gombawa yace hakika ya kamata duk masu amfani da shafukan internet su dinga bin diddigin labarin kafin su yada shi domin mafi yawan labaran internet wasu ba gaskiya bane. Da fatan za mu yi hattara musamman ma mu matasa.
Sai Ibn Abdullah Bojude yace ni ina tantance gaskiyar labari ne da ta daga waye ya tallata min labarin. Ya taba yada labarin ƙarya ko ko shi mai bincike ne kafin ya yada. Lallai ina jinjina wannan gidan rediyo ganin yadda sai kun bincike gaskiyar labari kafin ku yada shi.
To mun gode. Sai kuma Abubakar Kawu Girgire yace tabbas akwai ta yadda zamu gane labarin kanzan kurege ko labarin da bai da tushe balle makama. Abu na farko duk wanda ya saki wani labari kaga yayi yake mutum ne ko ka duba ya yake kaga mutum ne kamili ko kuma ba shi da kamala din ko kuma ka bi shi ta inbox ka yi masa tambaya ka ji waɗanne irin amsoshi zai baka hakika wannan ma zai taimaka wajen gano labarin soki burutsu
to sai Abdulhamid Bashiru Giwa Soba yace yau da gobe haka abin ne da kamar wuya amma kamata yi idan mun ga labarai masu tada zaune tsaye to mu guji yadawa sai har idan ga mun ji daga manyan majiyoyi
sai barista Hassan Choli Maskandare yace sun hada sakon ne tare da Yahaya Damna Azare da kuma Mamman Maduru Komkomma Allah sana fada daidai yace yau da gobe hakika yayin da zaka gane ƙarya da gaskiya ka sami mutanen kirki wanda ka yarda da su in ƙarya ne to in ba ƙarya bane to anan ne zaka gane ku tashi lafiya
Sai Mustafa Muhammad yace salamu yau da gobe ta hanyar sauraron manyan kafafen yada labarai irin su radio ko television da kuma jaridu waɗanda aka yarda da sahihancin labaran su a hukumance huta lafiya
to sai kuma Isu Ndila Faki yace salamu yau da gobe hakika akwai wasu mutanen da kiris suke jira su ji dan labari musamman ma marasa dadi sai ka ji sun ce sai ka ji sun tura shi ko kuma su yi ta kokarin yada shi har suna yin kari akan abinda hakan ba haka bane Allah ya kyauta to irin karin gishirin nan
sai DC Washington movie tare da Adamu Henry Bajoga suka ce hakika tantance labari a kafar internet wanda zai haddasa rikici na kabilu da sauran su abu ne mai kamar wuya amma ya kamata mu al'umma mu cire san rai hadda wato ta tantance waye yada labarin muke karantawa kana da wasu irin mutane ko kuma gidajen jaridu muke hurda da su a shafin internet ina ka'in mun yi hakan za a samu sauki
to sai kuma Shehu Adamu Rijau yace eh to amsar ita ce ta hanyar bin diddiki da kuma neman tushen labari domin bai kamata a ce daga mutum ya ga labari a shafukan abotar internet ba kawai sai ya yarda da shi saboda akwai waɗanda za su iya kirkirar labari saboda kawai su haddasa husuma tsakanin al'umma saboda haka dole ne sai jama'a sun dinga yin taka tsantsan da kuma tsantsini akai
To sai Sade Sa'idu Daura yace yau da gobe hakika yau kun dauko batu mai matukar muhimmanci ganin yadda wasu suke yada labaran ƙarya ko tunzura wani bangare don haddasa rikici wanda zai iya haddasa asarar rayukan jama'a da dukiyoyi da fatan matasa za mu guji yada labarai wanda zai tada hankali da zaman lafiya ya wato ya ce zaman lafiya yafi zama dan sarki kai har sarkin ma yafi
gaskiya tunda yadda lafiya za a sarauta to sai kuma sakon da zamu yi na karshe wanda Maryam S Muhammad tace assalamu alaikum yadda tace ta hanyar tura ma'aikatan ku wurare da abubuwan da suke faruwa sannan kuma ya kamata ƴan uwana musulmi mu guji yada labarin da ba su da tushe saboda kawo fitina da tashin hankali a cikin al'umma bai da amfani Allah ya sa mu dace duniya da lahira ai ba musulmi ba kowa da kowa ma malama Maryam mun gode sosai da wannan sako a ci gaba da aiko mana da sakonni
To kafin mu je ga tattaunawar matasa akan wannan batu na rikicin da kafar sada zumunci WhatsApp ta haddasa a Jami'ar Mautech sai mun ji ta bakin kakakin Jam Fabian Benjamin a hirar sa da Usman game da macijin da ya lashe makudan kudade a ofisin su
Barka da warhaka Dr. Fabian Benjamin barka dai To dama nace bari mu dan nemo ka ne mun je wani abu na ta bin shafukan sada zumunci na internet na cewa wani maciji ya bullo a wata jiha ya lashe wasu kudi kusan ko miliyan 36 ne ko nawa ne shine muka ce to bari mu dan nemo ku mu ji waka baki mai ita tafi dadi mu ji ya aka yi da mutane su ji
ta san abubuwan na zamanin nan wannan labarin mu muka bada labarin da mu irin abu da muka ji mu abu mamaki ka babu cewa ta san mu ta tace mutum ne yanzu zai zo na yace kudi aka tambaye shi zai ce biki ya hadu
ko a ce bira sun ci
yaran da ake yi a cikin yaran da muke yi yanzu na wannan wurin mu wanda shi wanda yake rubuta na mu ne yanzu yake yi shi ne ya gano wannan maganan cewa gashi fa kudin mutum bata da aka tambaye ita wannan yarinyan ke gashi ne an sa a hannunki kati na wanda ya kai miliyan 36 ke sai da kati ina kudin ita ce gaskiya ita ce da kati sai da kati ba wani magana kan kati kan ta da shi
irin katin jarrabawa wannan na scratch ne
eh scratch
wanda ake kira tukaskar kasan shi wannan rijistar da ya zo ya gane cewa wannan tukaskar din yana da balai matsala mutane su dace su ce ko abu ne suka gidan wata kiri kuma gwamnati ba ta iya tsamo kuɗin da ya kamata ta samu ta wannan hanya sai ya ce to shi da zai daga da wannan amfani da tukaskar din ba to aka yi wannan abin da yake shi ne pin din wato ya kai registration ta baka pin na baka numbobi da wannan numbobi da baka da shiga da su cikin internet zaka samu afai da aka baka ta da amfani da tukaskar din yanzu aka tsaya tun aka baka da shi duk wani wanda aka ba shi
amma yanzu misali ita wannan matar Dr. Benjamin ya aka yi da ita kun ba yan sanda ita ne ko kotu ko FCC sun karba su aikin su
to abin da muka yi yanzu shine an ba ta query ba an karin query an saki committee ba a karin for the committee dan video an mata abin da interdiction
me kenan
wato ba za ta dinga zuwa aiki ba albashi ta za dinga jinta albashi ready sai an gama investigation
sai an yi bincike
sai an gama investigation an rubuta report an kai ma shi minister na education ya sa hannu aka dawo shi ya kore ta aiki aka kore ta aiki ta kama ta a ba
eh wato in an kama ta da lidi kenan
au ai ita kan ba wai tabbas kan ta yarda cewa ba
ta yarda kudi ya bata wai to kun ne macijin a office din kun duba inda ramin macijin yake ko inda macijin yake shigowa
idan mu ma ga tambaye ta da Allah ka nuna mana inda macijin yake zuwa
to mun gode doctor
kuma mun san macijin yake kuma da ko wasu ba su da kuma cikin sistemin
yawa
ko din mu samu kaka ma kuma
yi shine a gara ku caccauke sun suna cikin computer ne to mun gode sosai Dr. Benjamin da ka samu magana da muna godiya da
hadin kanka duk wani mutum da yake wannan sistemi wanda yake
ya ta kai shi
yana hade shi ko wanda yake fara da kudi yanzu dai mun ta hanya inda in yake ni fitar da yanzu zamu kama
tunda an kama babban
ta
mun gode sosai Dr. Benjamin da hadin kanka da kake ba mu umman ne mai karin bayani daga wajen ku mun gode kwarai wallahi
Nigeria.
To kin ji yanda muka tattauna da shi Benjamin game da masu haɗiyar ko in ce maciji mai haɗiyar kuɗin ja. Sai mu ce Allah shi kyauta, Allah kuma ya sa ƙasar mutane su zama suna da kishinta. Yanzu bari mu je ga wakilinmu kuma abokin aiki Ibrahim Aziz daga jihar Adamawa, wanda ya haɗu mana tattaunawa da matasa akan maganar da muka faro ta magana yadda za mu tantance labaran da suke zuwa shafukan yanar gizo kafin mu ɗauki matakin da zai jefa mutane cikin halin ni'asu ga yadda suka yi da jama'a.
To jama'a barkanmu da yammaci, barkanmu kuma da sake komawa shirin na yau da gobe. Yau da zamu duba illar kafafin sada zumunta ta social media, musamman ta hanyar nan da ta shafi Facebook, Twitter, Baidu, WhatsApp da makamantansu. Kamar yadda aka sani, a kasashe da suka ci gaba akan amfani da waɗannan kafofi a wajen samun bayanai ko kuma samar da ma ilimi. Amma kasashen masu tasowa kusan a iya cewa ba haka lamarin yake ba, don na gaito wasu shugabanni na matasa wanda kuma suka san muhimmancin wannan kafofi. An dama na akwai
Alhaji Umar Dan Kano,
sai kuma
Alhaji Yakubu Uba.
To bari na soma da Alhaji Umar na farko, kafin ka san illa abu ya kamata ka san muhimmancinta. Menene muhimmancin waɗannan kafofin sada zumunta ta social media?
Eto wato a ilmance wannan kafofi ne da aka samu saboda ci gaba da aka samu na rayuwa, yanda ake matso da nesa ta zo kusa. Wato kamar abubuwan da suka shafi kamar waya din nan, wanda da sai ka kashe kuɗi ka je ka kai ziyara ko ka kai wani sako, amma da yake lokaci ya zo an ci gaba sosai ta fannin kimiyya, shine aka kawo waɗannan abubuwan dan mu yi amfani da su wajen rage wahalhalun da ake yi na yin dogon zango wajen tafiya dan ka kai sako ko ka faɗo na.
Yakubu, wani ƙarin haske zaka yi dangane da abin da ya faɗa kan alfanu waɗannan kafofin sada zumunta kamar to su Facebook, Twitter, ba da makamantan su?
Kamar yadda ya ce kawai, kamar yadda ake ce global village, ta maida duniya a dunkule waje ɗaya, duk nisan da mutum yake an kawo shi kusa da kai. Za ku yi tattautawa, za ku yi musayar ra'ayoyi da sauransu. To kaga wannan abu ne mai kyau.
To idan haka ne, kamar yadda na faɗa, a ƙasashen da aka ci gaba ana amfani da waɗannan ta hanyar da suka dace, amma a ƙasashen masu tasowa kusan ba haka yake ba. Me yasa kake ganin haka?
Akwai a nan ɗin ma dai daman komai mai amfani za a ga dole duk wanda lalle shi sai ya kawo su maya sai da zai iya juya ta. Ya kawo tashin hankali kamar yadda muke gani a ƙasashen nan, tunda abu ne na sadarwa. To gashi ko ya samu hanyar da zai iya cusa mugun aƙida da sauransu, sai ga shi ma ya shiga. To abin da ya mafita a nan shine su wanda suka kirkiro wannan da kuma jami'an tsaro, su ya kamata su samu mafita, su samu yadda za a rika tantancewa, yadda za a rika monitoring, a ɗauki mataki kan irin masu amfani da wannan abubuwa wajen kafa su.
Kamar yadda ya faɗa ɗan Kano, wani batu shine na yadda ake amfani da kalamai ko kuma yaɗa waɗansu kalamai ko kuma wasu bayanai da ka iya kawo tashin hankali, abinda aka fi sani da hate speech. Na baba ne, idan muka duba an samu markici a jami'ar Maulidi Adama, wanda ɗaya daga cikin illar wannan kafar sadarwa, wasu ya ɗalibai sun yi amfani da waɗannan kafa ta hanyar da ba ta dace ba. Da abun a tambaye ka ne, me ya kamata a yi dangane da yadda a ƙasashen da ake tasowa ake amfani da waɗannan kafofi ta inda ba su dace ba da kan tarafin su ma?
To na farko dai ina so in yi shimfiɗa na cewa wannan matsaloli da muke samu mu nan ƙasar ko Afirka shine babban matsala guda biyu. Na farko rashin bin doka, sannan na biyu rashin wadataccen ilimi na sanin muhimmancin rayuwar ɗan adam ko kuma ta gani ko ta saurare kan lamarin duniya. Abinda yasa na faɗi haka, su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba za ka ga sun yi ƙoƙarin cusa musu bin doka da ladabi, saboda duk wanda ya bi doka za ka ga an kwana lafiya. Amma mu abubuwan da muke tarkatawa kamar yadda muke kwaso kayan kwatannan nan ne, kawai ya zama nan kamar bolansu ko me suka gama amfani da shi ko kuma yayi su sun yi nisa mun sai a kawo mana tarkacen to ba za mu tsaya mu fahimci yanda yake ba sai kowa ya ta amfani yadda ya ga dama
wato ta haka ake amfani da kafafin sadarwa kenan
ta haka so sannan dawo ga tambayar ka ta ce me ya kamata a yi abin da ya kamata a yi shine ya kamata su majalisoshin da muke da su daga na jaha har zuwa na tarayya da dattijai a san a dauki mataki na gaugawa yanda za a yi a fidda dokokin da ya kamata idan kai amfani da wannan kafa ba yanda ya dace ba ka kawo husuma so ya kamata a ce akwai hukunci da zai hau kanka duk inda kake ya kamata a ce an tsamo ka sannan na farko kamar ita Ministry of Information daga jaha
na katanar watsa labarai
ta jaha da ta mai take da suna da ta tarayya ya kamata a ce an dauki wasu matakai na wayan ma da jama'a kai a shiga sako-sako da lungu-lungu na kasan nan ko ta makarantu ne ko ma ta ina ko ta asibitai inda dai mutane ke taruwa a fahimtar da su mahimmancin wannan abin yanda ya kamata a amfani da shi ba wai an kawo shi don a ci zarafi wani da shi ba ko a rika amfani da shi wajen takun saka da abokan hamayya a'a
Malam Yakubu kai ka son ka butuka ce ya kamata a dauki mataki kai ko kuma kafa wando ka amma wasu tsoron da ake kan cewa kada garin neman wai gida a tashi a tsole ido domin idan ka duba ganin kan cewa akwai tsoron da ake kan cewa kada wajen kafa dokokin nan kuma a zo a tauye haƙin dan adam da kundin tsarin mulkin Najeriya ta bashi na yancin fadin albarkacin baki idan an tashi wadannan dokoki ya kamata a yi kuma wani mataki kamata a dauka
ayin aka tashin dokoki an san abubuwan da matakan da za ai an san me yancin fadin baki sannan kuma an san in husuma kake so ka tayar in da gangan kake an san da gangan kake kawai dai rashin daukan matakai kaman kaga in ban manta ba shekaran da ya wuce ai duka kwamishinonin shari'a na jihohi sai taro anan inda har minista da kanshi ya ce an ba su izini su dau mataki kan duk wanda yake irin wannan mugayen kalamai wato SP suna da yanci su gurfana da shi ga gaban kotu ba sai gwamnatin tarayya ba amma me yake faruwa a Najeriya kullun sai dai mu ji National Orientation Agency tana ce tana campaign a daina kuma mutane ba daina ba kuma ba daukan matakai akan sai yanzu kaman ka duba wani fa babba ne tsohon minista na sufuri Femi Fani Kayode kwanan kusan kowane sati sai ya fi da irin wannan mugayen kalamu kwanan nan ma wanda ya ce wai tun kafin mujaddadi shi Usman Dan Hodiyo ya san ya koyi hawa doki kabilansa ta Yarbawa suna da digiri duk wannan ba batun ce me kawo wannan ba tsokana ba to kusan za ka ga yana irin wannan kalamu na tsokana amma har yau ba ga an ɗau mataki a kan shi ba to in ku haka ake tafiya kaga kowa sai ta abin da yake dama
to mana kanka ji abin da yayi kuma batun da ake yi shine na kan cewa tun farko kamar yadda ka faɗa kan cewa mu al'umma ba mu san amfani abu ba sai lokacin da sai mun lalata kuma daga baya sai a ce za mu koya da abun a tabi shakar wasu suna ganin akwai rawar da kafa mai labarai za su taka wajen faɗar da al'umma ko kuma muhimmanci wannan hakan ne kuma kungiyoyin addini da makamantan su wannan rawa waɗannan kafofi za su taka domin a farka da al'umma domin a kaucewa fada irin waɗannan lamura da kan kawo tashin hankali
to a taƙaice dana abin da zan ce shine ka san ita rayuwa ko kuma zuciyar dan adam tana nan kamar fulawa ce sai ana bata ruwa wato kuma abin da nake nufi a dunkule shine sai ana yin abubuwan da za a wayar ma mutane kai kan mahimmanci da illan wannan harka so shine za ka ga za a kokari a samu an fita daga cikin wannan matsatsin zamantakewa da muke ciki wanda mutane da yawa sun dauki dama ce ta amfani da ita don su kai batanci ga wani ko ga gwamnati ko ga wani abu so kafafen yada labarai lallai suna da rawar da za su taka kwarai da gaske saboda
to kungiyar addini kuma ba
kungiyar addini haka saboda yawanci za ka ga kamar mu a Najeriya yawanci mabiya daga addinin musulunci sai mabiya addinin krista su suka fi yawa so lallai su ma ya kamata su yi kokarin gaya ma mutane illa irin wannan abubuwa saboda ai duk littafin biyu sun yi bayani akai dole kana zaune da makwabcinka akwai haƙƙi akan ka kai kokari kai dai ka taitaya naka shi kuma ka bashi nashi haƙƙi so kaga su kuma kafafen yatsa labarai za su kawo mutanen da ya kamata daga masu damara ne da lauyoyi ne su zo su yi bayani masana su yi bayani yanda ya kamata in Allah ya yarda zaka ga hankali in ana yin yau da gobe to za mutane za a zo a canza wannan hali da aka dauka
to Allah sa a canja to a kashe mallam Yakub Musa me zaka fada wa jama'a a gurguje na fa'ida da kuma amfani da shi da kuma illar da ke akwai na rashin amfani da waɗannan kafa ta hanyar da ba su dace ba
fa'idan sa yadda mun sani ana kasuwanci da shi kuma ana sadarwa ana campaign ne da su duk wani abu muhimmai sannan kuma yadda ake abu muhimmai da shi kuma ana kuma amfani da shi wajen shi ma bata suna batunci da kawo fitina so jama'a yadda aka ce kwa kwan lafiya shi ya so muna son zaman lafiya ne ya kamata mu yi tsayin daka da gwamnati da jama'a mu yi amfani da wannan abin ta wajen zaman lafiya
to Allah ba mu zaman lafiya to kashi a gashi da lokacin da ka dibar ya su mararamu yanzu kan goya ta musamman ga su bakin namu wato kama daga Alhaji Umar Dan Kano wanda matashi ne da shi kansa Alhaji Yakub Musa Uba muna godiya kuma sai waɗanda suka hada hancin shirin daga birnin Washington DC a Amurka Usman Kabara da kuma duk wanda suka tallafa Ibrahim Abdulaziz ke cewa mu zaman lafiya
To mun gode sosai Ibrahim.
To sai kuma mai fashin baki da zai kalli wannan lamari wato na tantance labari a kafar sadarwar internet kafin mutum ya dauki wani matakin da zai halaka jama'a.
To bari mu je kai tsaye ga shi bakon namu muna tare ta waya wato Kabiru Dalladi Lawanti daga birnin Zazzau. Barka da warhaka Malam Kabiru.
Yawwa kano dai barkanku da warhaka.
Yawwa. Yawwa barka da shigowa.
To bari mu baka kamar minti 3 zuwa 4 mu ji zaka iya dunkule mana mu ji wannan magana da muke yi ta maganar tantance labari a kafar sadarwa kamar abin da ya fara a Mubi har ya ja har aka kashe mutum daya da sauransu.
Eh wato lokacin da aka fara maganan a dauki matakai akan mutanen da suke yada kalamai na sana wato hate speech. Gwamnatin sai ta nuna kamar cewa ta shigo ta samu abubuwa da yawa wanda yake ba ruwanta da irin waɗannan abubuwa din. Amma akwai a matakai na gwamnoni akwai gwamnonin da sun ɗauki matakai kuma matakan sun kawo mafita ga wannan abu misali zan baka kamar gwamnan Kaduna farkon zuwansa irin waɗannan abubuwan sun fara amma tun da ya yi maganar cewa duk mutumin da aka kama shi ya jingiza wasu mutane an tada rigima an kashe wasu to shi ɗin za a ɗauka a hukunta shi akan abin da ya yi kuma da irin wannan inda ce gwamnatoci na jiha suna irin wannan abubuwan da an rage irin waɗannan. Batun social media kuma wato abubuwa ne masu wahala ko a kasashen turai inda aka samu cigaba saboda matakai na hana mutane yaɗa abubuwa irin wannan yana da wahala kwarai da gaske saboda kaga kamar su WhatsApp abun nan ne ba kamar Facebook yake ba da wani wanda yake
baka ma sanin tushen baka sanin tushen ma da rubutu akwai encryption da suke magana din nan
yawa end-to-end encryption wani ba wanda yake da iko akan shi in Facebook ne wani zai iya ba da rahoto cewa wani ya tura wani abu wanda yana gani kamar zai iya tada husuma
a ba a nemo
amma
na wasa bai yiwa
amma abubuwa irin su WhatsApp da sauransu abubuwa ne waɗanda yake in ba wai waɗanda abun ya shafa sun sani ba yanzu zan baka misali ko mu dinna akwai wani abu da ya faru da mu kwanan nan wanda yake ba zan faɗi a ina ya faru ba amma wani ne aka kama shi yana zantuttuka na tsanana cewa a kashe mutane a I clearing now su sai an musu an declare total war akan su wannan duk fa a WhatsApp ne ake yi
ake yi
mutane ne suke fitowa yawa ake yi kuma ya da shi kuma kwanan nan ko a sashen bangaren mu ina hakorin dalibi saboda
irin wannan tsanan
ko da a matakai kananan matakai ya kamata hukumomi da irin abubuwa a shafa to dinka bibiya suna ganin me ke faruwa musamman ma wannan group da ake kirkirowa mun sanar ne ake yaɗa irin waɗannan abubuwa a kowane aji in ana wannan abun ya kasance akwai wani wanda aka sa a wurin yake duba ainihin abubuwan da ake yaɗawa a wurin
saboda ya duba
sai zaran an ga wani yana kokarin yaɗa wani abu wanda zai kawo fitina a ɗauki mataki a kan shi da wuri
To mun gode sosai.
Don gobin nan inda an dauki mataki akan wannan yaro da wuri. Na ba da ba kai inda aka yi din ba wato kuskuren da aka yi an ba wa hukumomi dama su dauki mataki akan shi amma ko ba su dauka
ba. Ba su dauka ba eh. To a yanzu an kafa committee bincike sun ce suna nan suna bincike akai da fatan za su ji irin wayannan maganganun kai ma da kanka da kai mun gode sosai Kabiru Lawanti. Sai Allah ya kai mu to lalle kan sai mu ce
duka. To mun gode.
Yanzu kan. Mun gode Malam Kabiru yawa yanzu a madadin
Hafsat dan mai sauraro
sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniya mu ne Mr. Pascal Falarish sai wacce ta yake hada mu da ku a shafin na Facebook Live wato Hafsat Maina Muhammad sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya
baruwanta yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.